sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da alar da kuma niya ha kuma ana iya samun alfa radio na kuma san da ke kasar Ghana. Masu na'urar computer ko a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da masu sauraro da ku da wannan safiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da masu sauraro abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Grace, a ba mu kanun labarai.
To, ladan shugaban Amurka Donald Trump yana tunanin samarwa malamai da makamai a makarantu da nufin shawo kan kisan ɗalibai. Fitaccen mai bishara ba Amurka nan Billy Graham da ake ɗauka matsayin wanda ya fi kowanne mai wa'azin Krista tasiri a duniya ya rasu yana da shekaru 99. Kana har yanzu kasashen nahiyar Afirka ke kan gaba a batun cin hanci da rashawa a duniya, inda Somalia ta tashi da maki 9 kacal cikin 100.
A cikin shirin za ku ji cewa sojojin Najeriya sun yi nasarar samo ɗaukacin 'yan matan makarantar matan nan na Dapci da ke cikin jihar Yobe da wasu da ake tumar 'yan Boko Haram ne suka sace.
An same su yanzu an kawo su ga idan.
Su 50 ɗin da ake magana cewa ba sa'in da suke ba?
Gaba ɗaya ma.
A kuma a can kasar Ghana shugaban kasar ne ya yi kira ga takwarorinsa da a gaggauta fara amfani da kuɗin bai ɗaya, ko ina fa'idar hakan?
Idan kuɗaɗen suka zama bai ɗaya kaga zai ƙarfafa darajar tattalin arziki, saboda da sai an nemi canji ba a ce sai an canza kuɗin misali na Ghana zuwa dala, sannan kuma a zo a mai da shi kuɗin kamar sefa.
Ha kuma muna da rahoto inda aka kwana akan harbin da aka yi a birnin Sokoto wanda ya yi dalilin mutuwar wasu matasa biyu. Idan muna da lokaci mu kawo muku tattaunawar da Madina Dauda ta yi da kakakin Costa na Najeriya John Atta. Sai Grace Alheri Abdu take nan tare da ni ta gabatar da shirinta na domin iyali. Amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump yana nuna goyon bayan samarwa malamai makamai yayin da yake musayar miyau da ɗaliban da kuma iyayen yaran makarantar da aka kai harin kan mai uwa da wabi. Shugaba Trump ya kuma faɗa yayin da yake tattaunawa da su a ɗakin cin abinci na fadar White House cewa a kuma baza tsofaffin sojoji a ko'ina cikin makarantar. Za mu yi nazari akan wannan sosai. A wani lokaci Trump ya yi tambaya cewa akwai wanda ya goyi bayan wannan shawarar, mutane kalilan daga ciki suka ɗaga hannuwansu. Daga nan sai ya kuma sake yin tambaya cewa wane ne bai goyi baya ba, sai mutane da dama suka ɗaga hannu daga cikin kimanin mutane 40 da suka yi ɗakin, da suka haɗa da ɗalibai da dangin su da kuma malaman makarantar da aka yi harbin. Trump yana kuma kira da a janye dokar hana ɗaukar bindiga kusa da makarantu. Ya ce gwamnatinsa za ta ƙara mai da hankali wajen yin cikakken bincike kafin a sayarwa mutum da bindiga. Za a kuma ƙara shekarun mallakar bindiga. A halin yanzu dai jihohi 28 ne na Amurka ba su ƙayyade shekarun mallakar bindiga ba. Fitaccen mai bishara ba Amurka Billy Graham da ake ɗauka a matsayin wanda ya fi kowanne mai wa'azin addinin Krista tasiri a ƙarni na 20 ya rasu jiya yana da shekaru 99. Graham ya fi fama da rashin lafiya cikin shekarun da suka gabata, ya kuma rasu a gidansa da ke Montreat, jihar Carolina ta Arewa. Ya jima bai fita a bainin jama'a ba, ko da yake ya halarci bikin cika shekarunsa 95 da aka yi a watan Nuwamba shekara ta 2013. Graham ya shafe shekara da shekaru yana ɗaga littafi mai tsarki sama, yayin da yake wa'azi ga sama da mutane miliyan 200 a ƙasashen duniya 185. Ya shirya manyan tarukan bishara da ake kira Billy Graham Crusade da dubban mutane suka halarta. Ya kuma yi wa'azi ga miliyoyin mutane da ta akwatunan talabijin da rediyo da kuma tauraron ɗan adam. A cikin shekaru 70 da Billy Graham ya shafe yana bishara, ya fayyace cewa gaskiya da kuma karɓar Yesu Almasihu ita ce kaɗai mafita ga masifin da bil'adama ke fuskanta. Billy Graham ya yi wa'azi a kowace nahiya ta duniya, sai dai a taktika kawai. Ya yi wa'azi a ƙasashen tarayyar Soviet kafin rugujewar kwaminisanci. Ya yi wa'azi a China da Koriya ta Arewa inda ya gana da shugabannin siyasar ƙasashen. Mai bisharan ya zama mashawarcin al'amuran ruhaniya ya kuma shaku da dukkan shugabannin Amurka daga Harry Truman a shekara ta 1940 zuwa Barack Obama a ƙarni na 21. An sha gayyata Billy Graham ya yi addu'o'i a manyan taruka da kuma bukukuwa na ƙasa a Amurka da suka hada da rantsar da sababbin shugabanni. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya kira ga kwamitin sulhu ya amince da ƙudurin tsagaita wuta na tsawon kwanaki 30 ba tare da ɓata lokaci ba a Siriya domin a taimaka wa kimanin mutane 400,000 da ke yankin Gota da ya ce suna cikin matsanancin halin ƙunci. Guterres ya ce ya hakikanta cewa gabashin Gota ya ƙagara. Ya ce kira na ga dukkan waɗanda ke tashin hankali shine su daina yaƙi ba tare da ɓata lokaci ba a gabashin ƙasar domin a iya kai kayan agaji ga mabukata. Shekarar da ta gabata aka ayyana yankin a matsayin ɗaya daga cikin wuraren da za a daina tada hankali a wata yarjejeniya da aka cimma ta magoya bayan Siriya da Rasha da suka haɗa da Rasha da Iran da sai kuma wani ɓangare da Turkiya. Sai dai an ci gaba da faɗa kwanan nan yayin da sojojin Siriya da abokan ƙawancenta suka nuna alamar ƙaddamar da hari da nufin sake ƙwace yankin da ya kasance ɗaya daga cikin yankunan da suka rage kusa da Damascus a hannun mayakan ƙungiyar Hamayya. Ƙasashen Afirka da ke yankin hamada suna ci gaba da kasancewa kan gaba a jerin ƙasashen da cin hanci da rashawa ya yi katutu. Bisa ga binciken da ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa Transparency International ta gudanar shekara wadda take gudanarwa shekara-shekara. Binciken ya nuna ƙasar Somalia ita ce kashin baya na tsawon shekaru 12 jere. Ƙasashen da ke yaƙi da cin hanci da rashawa bayan da cibiyar ta gudanar da bincike a ƙasashe 180. Binciken ya kuma gano cewa sama da sulusin ƙasashen da aka gudanar da binciken ba su sami makin da ya shige 50 cikin 100 ba, inda aka ɗauki 43 a matsayin madaidaici. Galibin ƙasashen nahiyar Afirka ba su wuce maki 32 cikin 100 ba, babu kuma wata ƙasa a duniya da ta taɓa samun 100 bisa 100. Ƙasar Netherlands ita ce kan gaba a matsayin ƙasar da ba a cika samun matsalar cin hanci da rashawa ba, inda ƙasar ta sami maki 89 cikin 100 yayin da ƙasar Somalia ta sami maki 9.
Grace Alheri Abdu kenan ta karanto cikakkun labaran duniya. Barin buɗe taskar rahoton namu da labarin ceto 'yan matan makarantar mata na garin Dabci da ke cikin jihar Yobe. Ga kuma Haruna Dauda Biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Jami'an tsaron ƙasar sun samu nasarar sace 'yanto waɗannan 'yan mata daga hannun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin, wanda kuma ya ce yanzu hakan suna hannun jami'an sojan Najeriya. Ya kuma ƙara da cewa gwamnan jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidam ya jinjina ma rundunar sojan Najeriya game da wannan namijin ƙoƙari da suka yi na sake 'yanto waɗannan 'yan mata daga hannun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin. Sai dai wannan sanarwar bai bayyana adadin ɗaliban da aka ceto daga hannun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin ba. Sai dai tun a yammacin jiya Alhaji Abdullahi Bekun ya fidda wata sanarwa na daban, inda ya bayyana cewa ana da adadin ɗalibai 226 ne a wannan makarantar, kuma guda 50 ne a wancan lokacin da ba samu kaiwa gare su ba. Kafin daga bisani ya fidda wannan sanarwar na cewa an ceto dukkanin waɗannan ɗalibai ba tare da ƙarin yin haske game da adadin nasu ba. Hakan dai ya sa na tuntuɓi kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Yobe, wato Alhaji Muhammad Lamin, wanda kuma yi min ƙarin haske game da wannan nasara da ya ce an samu kamar haka.
Information da muke samu don an same su yanzu an kawo su Gaidam.
Su 50 ɗin da ake magana cewa ba a san inda suke ba?
Gaba ɗaya ma, da ka san mun ce 71 ne aliya wani, that we cannot account for. To yanzu sun ce an samu about 80 of them ma.
A cikin garin Gaidam aka same su ko kuma wani ƙauye?
A ba cikin Gaidam ba, kai can kusa da abin ba wajen Borno ba.
Okay, a tsakanin iyaka?
Borno Yobe Border.
Tsakanin iyaka tsakanin Borno da.
A guraren ne aka same su aka ce. Details don ba mu samu ba how they got them. Uganda.
To ranka zaka iya gaban kididdigan su su nawa ne yanzu wanda aka kwato da aka samu
duk. Ai to ai yanzu din sai wanda suka samu su don su ba mu su tabbatar nawa suke. Yanzu in na ga maka mai speculative.
To amma yayin lafiyar su yake suna cikin koshin lafiya dukan su koko.
A yanzu haka dai suna gwada lafiyar su din a General Hospital kai dan aka ce mana.
Wasu rahotanni dai na nuni da cewa rundunar sojan ta samu nasarar kubuto da waɗannan ƴan matan ne sakamakon lalacewar motar da ke dauke da waɗannan dalibai tsakanin kan iyakan jihohin Borno da Yobe. Sai dai har zuwa wannan lokaci rundunar sojan kasar bar ce komai ba game da wannan lamari, duk da cewa shugaba Muhammadu Buhari ya umurci wasu ministoci uku da tabbatar cewa sun ziyarci garin Dabcin dan ganewa idanunsu yadda al'amura suka wakana. Haruna Dauda Biyu, Murka, daga Maiduguri a Najeriya.
To daga jihar Yobe sai jihar Sokoto, inda aka harbe wasu matasa biyu, inda rundunar ƴan sandan jihar ta ce ba ita ce ta yi wannan harbin, ta harbi waɗannan matasan ba. Yayin da ita ma wato hukumar gidan yari ta ce ba ta san ma an yi wani harbi ba lokacin da take kai wasu kotu da aka yi ƙoƙarin kwace su daga hannun jami'anta. Ga dai Murtala Faruk sanin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Sanarwar ta ci gaba da cewa jami'an 'yan sanda sun mayar da martani nan take domin taimakawa jami'an hukumar ta prison, inda suka sami nasarar karewa tare da komawa da waɗanda ake tuhumar zuwa gidan yari. To sai dai ba inda hukumar ta ambato mutane biyu da aka kashe a lokacin, duk kuwa da cewa rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da aukuwar lamarin. Wannan ya sa na tuntuɓi kontrolan hukumar ta prison a jihar Sokoto, Haliru na Baba.
Shi wannan magana harbi ko wani ya abin nan bamu da labarin shi. Abin da ke babban aikin namu hukumar gidan yari shine cewa mu tabbatar da kiyaye masu laifi da aka kawo a prison. Amma maganan cewa wani ya an halbi abin sauransu bamu da labarin wannan.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto ta tabbatar da cewa an yi wannan harbin kuma ta tabbatar da mutuwar waɗannan matasan.
Shi ne ce gaya maka mu aikinmu shi ne mu tsare lafiyar prisoners.
Kamar ana ganin cewa kamar ɗaya daga cikin jami'an ka ne ya yi wannan harbin wanda ya sami waɗannan mutanen da suke wucewa.
Shi ne gaya maka tun farko zancen an yi harbi ko an yi wani abu haka ba mu da sani akan shi.
To amma rundunar 'yan sanda da ta lura lamarin na son komawa kanta. Ta fito ƙarara ta wanke kanta tare da tabbatar da cewa 'yan hukumar ta prison ne suka yi harbin wanda ya sanadiyar ajalin wasu matasa biyu. DSP Cordelia Nwanwe ita ce kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto.
The hoodlums who are supposed to be friends to this suspect who's meant to be moved back into the prison custody attacked the prison warders on the road. They attacked them when they were trying to fix their vehicles.
Tace abokan waɗanda ake tuhumar ne suka kai farmaki ga jami'an na prison akan titi a lokacin da suke kokarin ganin sun tserar da su ne. Wani jami'in prison yayi harbi a iska inda harsa shi ya daki wasu mutane. An ruga da su asibiti inda biyu daga cikin su suka rasu yayin da ɗaya yake jinya.
The arms that were used by the prison wardens and of course the pellet of the bullet that was used has actually been taken back into the police custody in the state headquarters. We've restored.
Yanzu haka an tattara harsashin da kwalfar harsashin da jami'in na prison yayi harbin da su. An kuma kai su a shalkwatar 'yan sanda ta jiha domin ci gaba da bincike, yayin da kuma aka yi kokarin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a gurin da lamarin ya auku. Matasan biyu Bashiru Bello da Usman Asada, 'yan kimanin shekaru 20 zuwa 25, suna tafiya ne akan titin na Sarki Musulmi Abubakar akan hanyar su ta ɗebo ruwa sa'ad da harsashin da aka harba a yamutsin ya dake su ya kuma yi sanadin ajalin su da safiyar yau. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To daga Sokoto sai kasar Ghana, inda ake gudanar taron wasu kasashe da ke cikin kungiyar ECOWAS da ke samun halartar shugabannin kasashen da suka hada da Jamhuriyar Niger, Burkina Faso, Togo da Ghana, inda da kuma manyan wato gwamnonin babban bankin kasashen ECOWAS. A wajen wannan taron ne shugaban Ghana Nana Akufo-Addo ya yi kira ga kasashen ECOWAS da su gaggauta ganin an samar da kudaden bai daya. Ga Rilwanu Lala Mukhtar Abbas da karin bayani cikin wannan rahoton.
Da yake gabatar da jawabin sa shugaba Akufo-Addo ya ce,
"It has been nearly 20 years since the idea for the establishment of a single currency for ECOWAS."
Shekaru 20 kenan da aka fito da wannan ra'ayin yin amfani da kudi na bai daya na kungiyar ECOWAS. Lallai ne mun fuskanci kalubale akan hanya da yadda wannan mafarki zai zama tabbatacce. Haka kuma mun yi nasarori masu daukar ido. Tabbas mun daura aniyar samun kuɗi na bai daya wa kasashen ECOWAS wanda zai taimaka wurin tafiyar da kasuwanci da kula da iyakokinmu. Ya kuma bunƙasa harkokin tattalin arziki. Ya kyautata halin rayuwar mutanenmu. Kuduri ne da ya kamata mu cimma.
In this regard, I urge ECOWAS member states.
Dangane da haka nake kira ga kasashe mambobin ECOWAS su sabanta hanyar su wurin amincewa da tabbatar da kudurorin na ECOWAS. Misalin kudurorin tafiyar mototi, walwalan tafiyan kaya da mutane, a ƙarshe amfani da kuɗi na bai daya. Na dai sadu da wani ɗan Najeriya da ya halarci taron a matsayin mai lura. Ya kuwa yi min bayani dangane da wannan yunkuri na shugabannin kungiyar ECOWAS.
Sunana Dauda Kwantakura, na zo ne nan a matsayin mai lura da al'amuran da suke faruwa tattalin arziki na Afirka ta Yamma. Wannan taro alhamdulillahi tunanin da shugabanninmu na kasashen Afirka ta Yamma suka yi yana da kyau a zo a haɗe ɗaya a faɗaɗa kasuwanci da cinikayya. Sannan kuma kuɗaɗenmu su zama bai ɗaya. Idan kuɗaɗen suka zama bai ɗaya, kaga zai ƙarfafa darajar tattalin arziki, saboda da sai an nemi canji ba a ce sai an canza kuɗin misali na Ghana zuwa dala, sannan kuma a zo a mai da shi kuɗin kamar sefa.
Malam Suleiman Mustafa, masanin abin da ke kai yana kawowa, ya yi imani nasarar wannan shiri zai yi tasiri ga cigaban ƙasashen ƙungiyar ECOWAS.
Amfanin shiri yana da yawa. Na farko, mu duka kasashe biyar da muke cikin West Africa English speaking, kasashen da ke Ingilishiya suke amfani da Turanci English ba Faransawa ba.
Na'am.
Zai bar mu duka mu samu kudi guda muna amfani da shi, baka neman dola ko baka neman euro, sannan ka je kai kasuwanci.
Za dai kwashi kwana hudu ana tattaunawa har sai an cimma matsaya. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 12 na tsakar dare da minti 17. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka hoye ba. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da, menene duniya, menene dadin duniya, menene duniya, menene dadin duniya.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin namu, barista Badiha Abdullahi Ma'azu, ɗan gwagwarmayar kare haƙƙoƙin mata da ƙananan yara, da malama Naja'atu Bello Jibril, malamar tarbiyya da ke koyarwa a kwalejin nazarin addinin musulunci ta Aminu Kano, da kuma Muhammad Almashi, shugaban ƙungiyar kare haƙƙin ƙananan yara waɗanda suke ba da gudunmawa a yunkurin shawo kan cin zarafin iyali. Wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya nemi sanin abin da yake tura mata su dauki abin da ke tsakaninsu da mazansu, ko abin da ke tsakaninsu da abokan zamansu da ake kira kishiyoyi, su mai da shi akan yaya. Sai barista Badiha ta bayyana cewa
wannan ba karamin kuskure bane. Babu wanda yake daukan laifin da ba nasa ba, kuma da na kowa ne, da 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 bishiya da dukiya, ba a yi musu mugunta dan ba a san me morarsu ba sai Allah. Laifin uba baya shafar da, laifin uwa baya shafar da, saboda haka bai kamata laifin ɗaya daga cikin iyayensu ya dawo kansu ba, saboda ba su suka yi ba, kuma ba su sanya aka yi shi ba. Kuma shi idan kana magana kishi, kamar yadda ƴar uwa ta yi magana, ita fa mace mai sauki ce, ita dai ta ga ba a kita ba. Ni muna tare da dadi ba dadi mun wa juna, rana tsaka wata za ta zo, ka ki ni, ka guje ni, ka canja min, ba samun mu ne ya karu ba, muna gogwarmaye yadda za a yi, mu hada karfi da karfe mu rufawa gidan asiri. Amma ka ce zaka kawo wata, ka kawo watan nan, ka canja, ka daina abubuwan da suka dan fara akanka. Sannan babu kalma mai dadi, babu abun arziki, babu wani jin dadi, hira ma ba za ta samu ba. To ya Rasulullahi, mutum dan Adam ya za a yi ko dama a ce za a zauna lafiya da shi? Kuma da ba haka kake ba sai da kaga kana da zabi. to dole rashin adalci dai shine yake janyo waɗannan matsalolin. Amma in dai namiji ya zauna ya kamanta adalcin da ya kamata a gani na zahiri, gidansa ba zai tabarbare har ya fi karfin sa.
Mami Almashi, tunda kai magidanci ne kuma ga yanayin aikin ka na bibiyar irin waɗannan abubuwa, haƙoƙi da sasantawa da ƙwato ƴancin da waye da sauransu, waye yake taka rawa fiye da ta wani wurin tabarbarewar al'amuran nan a zamantakewa har ta aure misali ko ta cikin gida wadda take bayuwa ga kowa ma yana ji a jikin sa a sauran dangi?
To lazim na ce in an bi ta balawo a bi ta babi sau. Yanzu kuma zan ƙara faɗa cewa idan kusu na da sata to daudawa ma na da wari. Shi auren nan da ake magana ai fangila ce tsakanin mai aure da wanda za a aura, da ci da sha da ilmantarwa da komi, kuma yana da ginshiƙai wanda in dai gidan kirki ne kamin a yi aure za a binciki halin namijin nan, a binciki halin gidansu, a binciki ɗabi'un shi da ilimin shi da duk abubuwan da ya kamata kamin a ce har an zartar an ce an bashi wannan biya. Haka kuma kada mu manta, yau zamani yanzu ya canza, a shobi ya shigo biki, san zuciya, san jin daɗi, san abubuwa ƴan ƙanana waɗanda ba su taka kara san karya ba, su mata ke ba muhimmanci a gidan aure wanda ba su ma shahi mu'amala aure ba completely, sai da hali aka ce kai ko kana da hali dan mata ka zace za ta biki sai ka mata a shobi ka ce baka a shobi ba laifi bane ba, amma wannan sai ya zama laifi ya zama wai ka ci guna mata kai ka hana ta a kudin a shobi ko ka hana ta zuwa kudin bada kudin biki gudun mu biki dan abinda bai taka kara kariya ba mafi yawanci shike kara kawo wannan na daya kenan. Na biyun su na ga matar da ke kishi da diyarta wata ma ba ta gidan ta mutu amma ta dauki karan tsara kamar da dauki karan tsara ta ura mu kishi wata kaminta ta mutu, shi ya sanya yarinya ta zo kuma ba ta da biyayya gare ta. Kaga na an sa uba cikin me tsaka mai wuya, yana san matar shi yana san ɗiyar shi. A lokacin da yake a gidan matan nan ba ta nuna ma yarinyar nan tsana, da ya sa kai ya fita ita ce cinanniya, ita ce shegiya, ita ce bugana, ita ce wannan, ita ce har ta zo ta gaji. Wani lokaci ma ta sa yara su gudu su bar gida har sai an kamo su a riƙa biye faru su za a gaya maka abubuwan sai ka ji tausayi. To ala kulli halin an san cewa ana tauye haƙƙi ana cin zarafi, amma duk lokacin da aka ce an samu cin zarafi to ka tabbata cewa wani abin da bai taka kala karya ba wanda ko ba shi ne muhimmi a cikin zaman auren ba, walau rashin tsafta, wani lokaci matan ma ko kana son ka kwanta da ita in ka ji yadda take tahowa sai ka ba ta wuri, dole mata su tashi su yi tsafta, dole mata su tashi su yi ilimi. Maza suna da kokari suna ma mata bakin gwargwado. A da idan ka kwatanta matan shekara 20 baya da matan yanzu sun hina baya ilimi, inda mazan su ba su san haƙƙin su ba za su bar su je su yi wannan ilimin ba. Yanzu ka je Islamiya nawa za ka gani a cikin unguwa, za ka ga matan da ke zuwa Islamiya sun yi yawan mazan da ke zuwa Islamiya, suna amfani da addu'a abin da suke koyo.
Barista, kin ji abin da Mami Almashi ya faɗa cewa galibin abubuwa mafa da suke haifar da fitina ɗin a cikin gida ba su taka kara sun karya ba, kuma matan ne suke ɗaukaka abin, misali maimakon ma su ta da ƙayar baya akan abubuwan da suke su ne muhimmai ma ba masa yi.
To wannan abubuwa da ya lissafa ya danganta su ne da rashin fahimta na yau da kullum. Dole gidan aure akan samu rashin fahimta, akan samu sabani, to wannan ya alakanta, wannan yake nufi, shine manufar abin da ya faɗa. Amma in ana magana ta cin zarafi, zahirin cin zarafi shine tauye haƙƙi, kana ganin da haƙƙinka kuma ba a baka ba, kuma kamar macen da ta zo ba ta yi wanka ba, ba ta yi kwalliya ba, ita a ɗabi'arta mace ya kwalisa ce, tana so ta yi kwalliya ta ga kanta da kanta ta so kanta, sannan ta shiga cikin sa'a ta kera sa'a. Matukar kaga akasin haka akan samu kazamai, amma very rare. To ta rasa wannan abubuwan da za su saka ta wannan kwalisa. Haƙƙin miji ne ya kawo matarsa kayan kwalliya da kayan kamshi da duk wani abu da take bukata, kamar yadda ya gano ta ya raba ta da wannan jin dadin daga gidansu na iyayenta. To shi ya bugi kirji ya ce ni na dauka, amma ni ban taba ganin ran da naje kotu ba. Na tarar da mata ta zo ta ce saboda rashin kayan kwalliya ko wani kyautatawa, ihsani ma fa dole ne yana ciki, amma sai dai a ce babu abinci. Rashin abinci basic shi aka dauka ma kawai shine dole. Rashin abinci hujja kawai daya babu abinci. A ba abincin nan ma dan saboda gudun zirga-zirga da abin da zai je izo zaka ga ta gwammace ta fanshi kanta a haka.
Malama Naja, ga abin da ake fada game da abin da mata suke yi ko ba sa yi ko kuma ake yi musu misali. Ku kuma a makaranta dinnan tana daya daga cikin wuraren da ake wato bada tarbiyya. Me yake faruwa ne a makarantu da kuke koyar da har ma matan aure yanzu zuwa makarantar nan suke?
Kuma da barista ta ce tace irin waɗannan kananan matsaloli gaba ɗaya rashin fahimta ne. Yanzu kamar malamin da ya magana cewa ya ce anko ta fita yi bai mata anko ba ranta zai tabaci za a yi ta waye wannan ma rashin fahimta ne. Ni a gani na kuma ma haka yake. In ta fahimce shi ya fahimce ta ta san san da yake da shi ta san san da ba shi da shi. Sannan ta san idan ma yana da shi din bai mata ba akwai yanayin lafazin da idan ya gaya mata ba za ta damu ba. Kai ke kwaki haƙura da zuwan nan ankon waye waye ga abubuwa za su taso nan gaba yanzu dai da kuɗin amma ai abu kaza kamar ya fi ankon nan muhimmanci. Ina ga za ta fahimce shi kuma ba tare da ranta ya ɓaci ba. Shi ya kamata ya san hanyar da zai ce eh zan miki ko in ba zan miki ba. Kaga kina rashin fahimta ta shigo nan. Sannan maganar ga malamai yara na zuwa makaranta ga yara na zuwa makaranta su ma mazan aidi suna zuwa makarantar. Idan namiji ya san yadda duk zai tafi da mace duk wannan abubuwan masu sauki ne duk iliminta ko kuma duk rashin iliminta. In har ya san yadda zai zauna da ita yadda zai tafi ita wallahi duk matsalolin nan a gani na ba za su faru ba.
Nan kuma zamu dasa aya kan wannan batun sai zuwa wani lokaci nan gaba mu nazarci ci gaban ko kuma akasin haka da aka samu kan wannan lamari. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa shirin domin iyali zai haska fitila kan rahotannin fyaɗe da ake cewa ana yawan yi wa mata da ƙananan yara a sansanin 'yan gudun hijira na cikin gida a Najeriya. Inda makon jiya shirin ya ci karo da wannan lamarin.
Na je karɓan wulla ina zuwa shi ne ya kama ni ya ja ni dan iwu shi ne ya rufa min baki. Ya ja ni kan ɗakin shi. Na yi iwu na gagarin iwu ya rufe min baki sosai. Da ya gama sai ya ce in fita. Kina ya nuna mun gawa idan na yi magana zai yi gani.
Sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin sanin inda wannan lamari ya auku da kuma halin da wannan ƙaramar yarinya ke ciki. Yanzu a madadin barista Badiha Abdullahi Ma'azu da malama Naja'atu Bello Jibril da kuma Muhammad Ali Mashi. Sai kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da kuma dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To kafin mu kai ga takaitattun labarai ga wani ɗanɗano.
Akwai ƙorafe-ƙorafe da yawa da suka taso akan yadda kuke karɓe kayayyakin abinci, su shinkafa, su man gyaɗa har ya zuwa motoci. To yaya kuke karɓan waɗannan kayayyaki ne kuma a ina kuke karɓa?
Ni na fi so a yi amfani da kalman kamawa. To mukan kama ne abinda aka shigo da ita wanda ba a kai ka'ida ba. Wata doka da ta kafa hukumar custom wanda an fi sani da suna Customs and Excise Management Act ta nuna ma kowa wanda yake so ya shigar da misali kayayyaki daga waje su bi dokan tarif. Wato abinda dokan kasa ta aje ta nuna ga yanda za a shigar da wannan, ga yanda za a shigar da wancan, wannan kuma doka ta hana. To inda mutum ya shigar da abinda doka ta hana ko kuma ya shigar da abinda doka ta yarda amma sai ya kibiya haraji, to irin wannan ne muke kama su.
To madalla a biyo mu a cikin shirin hantsi domin jin ci gaba da wannan cikakken hiran. Sai dai gaskiya takaitattun labarai ba za su samu ba. Yanzu a madadin kwana-kwanan sashen Hausa musamman Grace Alheri Abdu ta yi gabatarwa da Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyanmu Jim Cook, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shiri.